الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 10 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2023 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 14 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 134 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 135. Kafin haka akwai yan tambayoyi. Mai tambaya na farko yana magana hukuncin mai jin waka. Shin gaskiya ne jin wake-wake yana toshe kwakwalwar mutum ko ya toshe masa basira? Ban ga wani nassi ba a iyakacin ƙaramin sanina da ƙaramin bincike na da ya nuna hakan a shari'ance, amma abin da zan iya tunowa maganar Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake cewa san jin kaɗe-kaɗe da wake-wake baya haɗuwa da san jin Alƙur'ani mai girma. Yayin da mutum ya zanto yana jin kaɗe-kaɗe da wake-wake, hakan zai kori san jin Alƙur'ani. Yayin da mutum ya zanto yana da kwaɗayin ya ji ayoyin Alƙur'ani, to hakan zai kori sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake ɗinsa. To amma dai nassoshi na shari'a sun tabbatar da cewa kaɗe-kaɗe da wake-wake kaya ne na haram. Akwai hadisi haka cikin Bukhari wanda ya nuna haka, manzo Allah yake cewa za a samu wadansu al'umma cikin al'ummarsa yastahilluna al-shara wal-harir wal-khamra wal-ma'azib. Al-ma'azib shine kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake. Dan haka bai halatta ba ga musulmi ya rinka sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake ko na cikin gida ko na waje. Allahumma amin. Wannan na cewa idan mutum ya zo ya tara ana sallar asuba shi kuma bai riga ya raka ta nan fajr ba, ya zai abinda zai shine sai ya shiga sallar asuba tare da limam. Kuskure ne idan mutum ya zo ana sallah ko wace iri ce ya koma gefe guda ya ce zai sallar nafila, ko da raka'a ta fajr ce ko wata nafila ta daban. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba. Idan an riga an tsayar da sallah ta farilla, to babu wata sallah ta nafila da mutum zai dole sai ita wannan ta farilla ta mutum zai shiga. Kuskure ne mutum ya koma gefe ya ce zai yi raka'a ta fajr. Abin da yake zaka yi shine ka shiga sallar asubahi tare da limam, sannan daga baya idan an riga an kammala sallar asubahi ya halatta ka tashi ka yi raka'a ta na fajr dinka. Akwai hadisi da ya nuna haka, ba wai sai rana ta fito ba. Menene hukuncin mutanen da suke sanya labule su rufe bango a ɗakunan su daga gabas da yamma da kudu da arewa, da inda kofa take, da inda window yake, da inda ba kofa ba window, do a sa labule? Manzo Allah ya haramta a cikin hadisi. Ya ce bai dace ba abinda Allah ya ni'imta ku da shi ku yi sutura sai ku je ku rufe katanga da shi. An fahimta ko? Da haka idan akwai kofa mutum ya sa labule babu laifi, idan akwai window mutum ya sa labule babu laifi, amma wurin da babu kofa ba komai kawai ka sa labule ka zagaye, wannan haramun ne. Akwai nassi karara daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wallahi haramun ne. Maza Allah ya ga wata daga cikin matan su sun yi hanar, don haka ya kamata mu nisanci shi. Kuma idan kun lura za ka ga wani lokacin yadin da ake sawa yana da tsada, yana da alfarma. Kudin yadin ba kaɗan bane ba. Nawa ne cikin marasa lafiya da suke buƙatar daidai kudin wannan yadin don su sai magani a asibiti? Nawa ne daga cikin gajiyayyu da suke buƙatar daidai kuɗin wannan yadin don su sai abincin kwana 5, kwana 6, kwana 7 a gidansu? Sai kuma ka zo ka yi wa katanga labule ko kuma sutura da su? Wannan bai dace ba. Lallai manzon Allah ya nassanta ƙarar cewa haramun ne yin haka cikin hadisi. Don haka ya kamata duk wanda ya ji su ya gyara. Abinda mutum bai sani ba da ba a kama shi da shi, amma bayan mutum ya sani lallai ya yi ƙoƙarin tuba. Wani sahabi da cikin sahabbai ya taɓa ɗaura laya? Babu. Ba zai sun gaya mutum. abinda malamai suke fakewa da shi su fassara shi da kamar saura laya, abinda al-Imam Ibn Kathir ya kawo na asar a cikin tafsirin suratul mu'minun karkashin fadin Allah ta'ala wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. In ka duba cikin Ibn Kathir karkashin wannan, sahabbai sun kasance suna karantar da ƴaƴansu da matansu zikirai da addu'o'i da ake na neman tsari, wala Allah da dare ko da safe ko da kowane lokaci. To Abdullahi ibn Amr bin al-As ya kasance yana karantar da ƴaƴansa irin wannan addu'o'in, manya da suka iya, yara ƙanana da basu iya ba, sai ya rubuta a jikin takarda sai ya rataya musu a wuyansu. Kaga wannan aikin sahabi ne, kuma ba wai yana dinka su bane a matsayin laya ya sa fata a sa mata zare a rataya, yana rubutawa ne a cikin takarda a rataya musu don su iya karantawa in ba su haddace ba, kamar yadda asar din ya nuna cikin Ibn Kathir. Domin inda laya ce da sai ce duk manya kowa yi, amma ban da manyan ƴaƴa sai ƴan ƙanana wanda ba sa iya haddacewa, to sai a daura musu auye don su dinga karantawa, ba wai don su zamanto laya da ba a karantawa. To idan mutum ya rubuci wannan riwaya din, wadda dukkanku ɗaliban ilimi ne, ku koma cikin Ibn Kathir ku duba za ku ganta karkashin wannan aya cikin kadar aflahul mu'minun, idan mutum ya rubuci wannan ya bada halaccin laya, to ya haici ilimi, dan ba haka ilimin ya tabbatar ba a cikin wannan tafsirin. Saboda haka ya kamata wato mu rinka kame bakinmu wajen faɗin abin da yake shine daidai a shari'a, kuma a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama kaso kan dinsa bai taɓa ɗaura laya ba, bai taɓa bada wani izini ga wani mutum ya ɗaura laya ba. Asali ba magana ya yi manta annaka tamimatan fa kada ashraka, malumai suka ce anan ya ce tamimatan, ga kuma man wanda shartiyya ce, ga nakira tamimatan, wan nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum, idan nakira ta zo a jerin zance wanda yake na sharadin, to ta nuna cewa wan nakira fi siyaqin shartu kai tufidu al-umum, ta nuna cewa wannan laya din ta shafi kowace irin. Idan ko mutum zai yi da'awar banda ta kaza, to ya zama tafsis bila mufassir, domin al-aslu fil umum an yabqa ala umumihi hatta yarida ma yadullu ala tafsis. Idan lafazi am yazo aka dauke shi a matsayin am zaman me, idan kace banda kaza sai a bi ka bashi waye yace banda kaza din, wanda yake da ikon yace gaba daya ne, shi yace gaba daya, kuma da shi ne zai zo yace banda kaza, to shi ko me ce ba, kai sai kace banda kaza, kai ko baka da ahaliya da kace banda kaza, baka da ikon kai tafsis bila mufassir, domin mutum ya tafsir bila mufassir ya zama mujazafa fi babu ilmi. Wannan yake cewa hadisi ya tabbata cewa cikin Ramadana ana daure shedanu, to me yasa muke samun kanmu cikin wasuwasi, ko a cikin sallah ko a cikin alwala ko a cikin wani abu? Wannan gaskiya ne, kuma wajibi ne mu gaskata annabi. Annabi ya ce ana daure shedanu, amma ba ta yi dukansu ba, ta yi maradatul jinni, akwai almarada min aljinni, wato kangararru wanda suka fi sauran barna su ake daurewa, amma akwai na kasa kasa wanda su ba a daure su, nasi bai ce an daure su ba, kuma daga yan kasa musu wasu ko sai yan kananan ne, da godiya Allah ma da abin ya tsaya a wasu wasu da manyan ne da ta ba. Wannan kuma yake cewa ka ce sihiri gaskiya ne, kuma ka ce sihiri yana yin tasiri amma da ikon Allah, da izinin Allah, gaskiya ne na faɗa. To amma na ji wani yana cewa annabi ya ce duk wanda ya yarda da abinda mai tsafi ya yi, to hakika ya kafir cewa abinda aka shakarawa manzo Allah. Wannan kuskuren fahimta ne, manzo Allah bai faɗa haka ba. Ya kamata ku ringa tantance hadisi, don wani lokaci idan baka lura ba da ma'ana talalancin abu sai ka ba wani abu. Abinda manzo Allah yake magana, man ata'a arrafan aw ka'in fa saddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da yaje wurin boka ko yaje wurin mai duba ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi, to ya kafir cewa abinda aka saukar manzo Allah. Amma bai ce ba mutumin da yaje da aka sihiri, yanzu kai ne ka faɗi wannan a sakamakon fahimtar ka, da haka sai kai istighfari da ka dingina annabi wannan, ba haka annabi ce ba? Ina ba ta fahimta ila ya kasar rarrabewa tsakanin mai boka da mai duba da kuma mai sihiri. Akwai lokacin da suke tare da juna, akwai lokacin da suke rarrabuwa da juna, kuma abinda manzo Allah ya bada hukunci wanda ya je wurin boka ko je wurin mai da'awar sanin daibu, domin al-arraf wanda ke da'awar sanin daibu an fahimta ku? Bambancin sa da kafin shi ne waɗansu malamai suka ce shi al-arraf yana da awar gaibin da zai zo nan gaba gobe ko jibi ya san mai za'a yi. Kafin kuma wanda yake da awar gaibu wanda ya wuce kenan. To kaga wannan da bai shi ko mai sihiri mai yin tsafi da ba. Da haka da take wannan ita ce tambaya ta ƙarshe da Ubangiji ta Allah ya mana gafara ya ji kanmu. Mun tsaya kamar yadda muka faɗa a san aya ta 134 ya kuma za mu tashi farkon aya ta 135 mai Allah ta
ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
وبنجي تعالى وقالوا su Yahuda da Nasara sun rinka cewa kunu hudan aw nasara, ku kasance Yahudawa mana ko ku zama Kirista mana, idan har kun yi haka ta hasadu to za ku shirye. Allah ya ce kul ce da su bal millata Ibrahim hanifa, mu muna bin addinin annabi Ibrahim ne hanifan miƙaƙƙen addini wanda babu karkata a cikinsa, irin karkatar da ke cikin Yahudanci ko irin karkatar da ke cikin Kiristanci. Miƙaƙƙen addini annabi Ibrahim ya zo da shi. Wa ma kana min al-mushrikin, da dai bai kasance cikin mushrikai ba. A madadin haka kullu ko mummune ga abin da za su rinka cewa amanna billahi wa ma unzila ilaina, mu mun yi imani da Allah, mun yi imani da abin da aka saukar ya zuwa gare mu. Wa ma unzila ila Ibrahim, mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam, wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub, da annabi Isma'il da annabi Ishaq da Yaqub, wal asbati, da abin da aka saukar zuwa ga jikokin gidan Yaqub alaihi salam cikin annabawa. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, mun yi imani, wa ma utiya Musa wa Isa, ko mun yi imani da aka abin da aka baiwa annabi Musa da wanda aka baiwa annabi Isa alaihi salam, mun yi da at-taura, mun yi da al-injila. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, ko mun yi imani da abin da aka baiwa ragowar annabawa daga wurin Ubangijinsu. La nufarriqu baina ahadin minhum, ba ma rarrabe tsakanin ɗaya cikin annabawan Allah ko manzanninsa. Wa nahnu lahu muslimun, mu gare shi ne shi Allah ta'ala muslimun, da muke miƙa wuya muna masu yarda da kaɗaitakarsa a babin rububiyya, cewa shi kaɗai ne rabbu mai halitta mai kulawa da halitta, da babin uluhiyya wato babi na ilahantaka, cewa shi kaɗai cancanci a yi masa bauta, da kuma babi na al-asma wa sifat, lalle yana da al-asma'ul husna, yana da as-sifatul ula, waɗanda Qur'ani da ingantattun hadisi suka tabbatar. Mun yi imani da Allah bisa ga waɗannan matsayai guda uku. Wannan shine abin da aka ce musulmai su faɗa idan Yahudawa sun tallata musu addininsu sun ce kunu hudan, ko idan Nasara sun tallata musu aqidarsu sun ce kunu Nasara. Allah ce kace bil bal millata Ibrahim hanifa, millata dinnan mafulan bihi ne, ana kaddara musu fi'ili ay bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Sannan sai Allah ce ga abin da zaka ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim zuwa kace. Wato sai wannan ya nuna kamala ta aqidar musulunci, domin aqida ta Yahudanci ko ta Kiristanci gurguwar aqida ce. Ta ginu ne a kan yin imani da wani bangare na annabawa, ba wai yadda da su gaba ɗaya ba. Muna da dama mu kalubalanci Yahudu cewa mun yadda da annabin ko annabi Musa a matsayin annabi ne, mu a aqidarmu ma yana cikin ulul azmi na rusuli, ko cikin annabawan ko cikin manzannin wanda suka yi fice waɗanda Allah ya zana cikin littafinsa. Muna da dama mu ce da Kirista mu mun yadda da annabinku, annabin ko a aqidarmu annabi ne, kuma koda cikin annabawan koda cikin manzannin yana cikin qulul azmi min ar-rusul, waɗanda Allah ya lissafa su cikin suratu shura da cikin suratul ahzab shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa ga annabi musa ga annabi isa sai in mun yi haka ne sannan za a ce an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura alal musrikin ma tad'uuhum ilay Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib kuma Allah yace idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minkum min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza dan haka annabawan nan duk an ambace su cikin littafin mu imanin mu baya cika sai mun yadda da annabi Musa sai mun yadda da annabi Isa in ba mu yadda da su ba yaddan mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta wadace mu ba ranar tashin kiyama to amma ku ko a aqidar ku ta yahudanci ba ku yadda da annabi Isa ba ba ku yadda da annabi Muhammad ba ko a aqidar ku ta kristanci ba ku yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga ya zama aqidar mu ce cikakkiya dan ta yadda dukkan annabawa aqidar su kuwa akwai gibi a cikin ta dan ba su yadda dukkan annabawa ba ina da gaba mai wato wannan shine aqida ta musulunci cikakkiya la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun akwai wata aya makamanci wannan cikin Ali Imran قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ولا نحن مسلمون ما يبقى أنت دونا أنا أنت قولوا آمنا أتن أنت قل آمنا أمدد قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره تنقولون آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخره وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أنم أتنك وما أوتي موسى وعيسى والنبيون باشيب وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ya ku tabbata cikin hadisi na sahihi muslim manzo Allah yana karanta waɗannan ayoyi guda biyu cikin rak'atan al-fajr idan yayin kabbara bayan fatiha sai ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim har yanzu Allah na tabbuku baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a rak'a ta farko a rak'a ta biyu fatiha da qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il har yanzu wa nahnu lahu muslimun sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu fatiha da kul wallahu ahad wani lokaci fatiha da kul a'udhu birabbil falq a raka'a ta farko fatiha da kul a'udhu birabbin nas a raka'a ta biyu wani lokaci fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim a raka'a ta farko a raka'a ta biyu fatiha da kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun duk wanda mutukume yayi duk wanda yayi ya tabbata manzo Allah ya karanta su to shine malamai suke fadi hikimomi da ke cewa qulu amanna billahi nan khitabi ne lil mu'minin amanna billahi wa ma unzila ilayna lafazin ila yadullu ala al-intiha an aiko wani abu ila zuwa ga wuri ba iyaka zuwa ga wani adadi na mutane da baka iya kididdige yawansu ina fata an fahimta su ne atba'ul anbiya dan haka aka amfani da ila saboda ba mutum daya aka tura ba amma wa ma unzila alaina a can gurin manzon Allah kada ake magana qul amanna billahi wa ma unzila alaina yadullu ala al-khususiyya wal fawqiyya wato daga inda aka turo zuwa ga wanda aka aikowa abin yake magana shi manzon da aka turowa wahayi anan kuwa waɗanda aka isarwa wahayin sai kai amfani da ila saboda suna da yawa anan kuma tun da shi kadai ne ala ina fatan kun fahimta a can gurin anan wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim a can wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna ba kawo utiya ba saboda ta riga ta gabata a cikin sura din da Allah ya ce wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin labarin utiya ya zo kenan wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa aqamtum ala dhalikum isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ma'ana utiya ta riga ta gabata wajen lama mahama ataitukum min kitabin ba'ana lama ataitukum min kitabin mahama ataitukum min kitabin wa ma utiya nabiyuna kenan ina fata an fahimta haka dai wadansu malamai suka ce wallahu alam mai Allah ya ce aya ta gaba
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون
التي فإن آمنوا لوكتن دكوكة تيدسوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فإن آمنوا إن سن يدسن إيماني بمثل ما آمنتم به دائرن أبن دكوكة إيماني دسي sun yadda da annabawa gaba daya irin yadda kuka yadda da su gaba daya sun yadda da Allah sun yadda da malaikun Allah sun yadda da kaddara sun yadda da tashin kiyama sun yadda da dukkan littafai sun yi imani da duk abin da ya wajaba yin imani shine bayan amanu bil muslima amantu bi yan har sun yi haka faqad hitada to sun riga sun shiryu suna kan tafarki madadici wa in tawallu in ku suka juya baya ba su yadda da wannan ba fa inna ma hum fi shika to lalle za su kasance cikin sabani lafazin shiqaq waɗansu suka fassara shi da munaza'a jayayya waɗansu suka fassara shi da mukhalafa yawan sabani duk da wanda ka fassara shi yayi matukar dai mutane suka kaucewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kansu ba zai haɗu ba akan batan da suka kauce akan batan da suke sai kuma sun rabu da juna a cikin batan su ina ba ta an fahimta shi yasa sai ya kasance yahudu sun rarrabu gida 71 kirista suka rarrabu gida 72 musulmai waɗanda za su yi bid'a kuma za su rarrabu gida 73 musulmai gaba ɗaya gida 73 kashi 72 duk ƴan wuta ne sai kashi ɗaya da ƴan aljanna saboda alkawari ne na Allah fa in ta wa in ta wallahu fa inna ma hum matukar ba qur'ani da hadisi aka rike ba duk abin da kuka kawo a duniya ba zai taba hada kan mutane ba sai sun rarrabu yanzu inda ahlus sunna za su ce wa dukkan sufaye daga yau mun yadda da sufanci a zo a yi sufanci amma ku faɗa mana a cikin sufanci wata ɗariƙa za mu yi sai sun yi faɗa kuma a tsakaninsu wanda ke tijjaniya su ce tijjaniya za a yi wanda ake kadiriya su ce kadiriya za a yi ƴan naqshbandiya su ce naqshbandiya za a yi ƴan kallutiya su ce ita za a yi ƴan burhaniya ƴan wasisi kowa ma zai ce tashi za a yi ba yanda za a yi kansu in ma ka shiga ɗariƙa ɗaya rabe-raben ɗariƙa ɗin da cikin gida kuma sai sun rabu da juna wani ce za a yi al'ahadul qadim tsohon alkawali wani ce za a yi al'ahadul jadid faiza za a yi wani ce kaza wani ce kaza in ma ka yadda a gari daya ka ce to wani shehi zai bani sai wani shehin ya ce ka zo ni ne zan baka wance ya ce ka zo ni zan baka wance ya ce muqaddamanci na ya kuna wane wane ya kuna wane fa in tawallu wa in tawallu fa inna ma hum fi shika wallahi tallahi babu yadda za a yi kan al'umma ya hadu in ba a karkashin koyarwar alqur'ani da hadisin manzon Allah ki kadai ne abin da ke hada kan mutane fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kun yi jayayya cikin wani abu ba ta aka ku rufa juna asiri ba rufa mun asiri in rufa ma kar ka rufa mun asiri in ka rufa mun asiri ka ci ilimi kada ka rufa mun asiri in rufa mun asiri na ci ilimi ba ta wai mun rufa juna asiri ba kai kyale ne ni in rike nawa sai ka rike naka ba a'a farudduhu ila Allah war rasuli kuma yadda abin zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in da gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar ƙarshe abu ne mai sauki za a fahimta in ana son gaskiya amma in ba a son gaskiya sai a kauce mata da gangan dukkan wani wali da za a faɗa a ce yana da falalana da kima ƙarshe za a ce jika ne na annabi duk wanda ka bi duk waliyin da zaka bi an ce Abdul Qadir shehun annabi ne wato waliyin jikan annabi ne shehu Tijani wance jikan annabi ne akwai na wali dan amarya alibe shi ma an ce jikan annabi ne dukkan an ce jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ku da shi a nan Kano a Kano ne yake da wannan dariƙa dariƙar arusiya wa wani wali ne dan amarya wai an ce shi ma jikan annabi ne wai jikan annabi ne kowa jikan annabi ne sai mu ce mun yadda mun sallama jikokin annabi ne amma dan Allah da mu bi jikokin da mu bi kakan wanne fi kuma idan shi jika ya zanto na gari sai na bi kakansa ya kamata ya ji haushi na to amma kuna da awar idan mutum ya bi sunnar manzon Allah ya kyale ku sai ku ce wali yana kishi da shi ma'ana wali yana kishi da annabi kar a bi shi yanzu anan gurin ku ne kuka zagi waliyanku, ba ku sani ba uzurin da muke muku, ba ku hararo hadarin kalmar ba lokacin da za ku faɗe ta, da kun hararo hadarinta kafin ku faɗa, da ba ku faɗa ba. Shi ne kyakkyawan mutum da muke muku, kyakkyawan mutum da muke muku ya kamata ku bi kakan ku rabi da jika, domin jikokin adadin su yana da yawa, kakan kuma shi kadai ne. To idan ka bi kakan ba shi kenan da an huta ba, to sai ce ba za a yi wannan ba. Ma'ana ko kai kalmar shahada, kai da Qur'ani, kai da hadisi, wannan kadai bai wadatar ba, har sai kuma kai da wani shehi ko wani wali. To idan aka tsantsanta haka a musulunci, kuma wani abu mai sauki da zaka fahimta, duka waɗannan mutane suna da tarihin haihuwa da kuma inda aka haife su. A cikin su akwai wanda yanzu da wuce shekara 200 da kadan ba a duniya, wanda ya dade da yawa irin Shehu Abdul Qadir, kace karni na 4 zuwa karni na 5 misali, ba shi karni har na 5, daga karni na 5 zuwa yanzu kusan shekara 100 kenan da yan kai. Kafin a haife shi an yi shekara 300-400 ana addinin musulunci, a lokacin babu shi ballantana a yi maganar ɗariƙarsa ko wuridinsa ko zikirinsa. Haka ne ko ba ku ba? To waɗanda suka yi musulunci a can shekara 300 farko ta tarihi kafin a haife shi, musuluncinsu ya yi ko bai ba? To me yasa yanzu sai in na bi shi sannan musulunci na zai yi? Kaga ban sai bai taɓa magana ba yau, amma yau ya yi magana. Yace ya ma fi kyau. Abubuwa ne masu sauki, inda ƴan uwanmu za su yi da a rinka tattaunawa a haka a cikin kwanciyar hankali, ba zagi ba cin mutunci, duk wanda ya fushi Allah ba shi haƙuri, Allah ya huci zuciyarsa, ba zagi ba fushi babu tashin hankali. Amma dai ga yadda bayani yake, ga yadda bayani yake, kwaya kwaya dalla dalla, in dai har waɗancan da suka rayu kafin haihuwar waɗannan shehinai bayan Allah waliyai zarata jikokin annabi, in har wanda ya rayu kafin waɗannan mutanen addininsa ya yi, kuma ka tabbatar ba da koyarwarsu ya yi ba da koyarwar annabi ya yi, to me zai hana ni nawa yanzu idan na yi ba da koyarwarsu ba da koyarwar annabi ka ce nawan bai yi ba sai in na bi su? Duk mai hankali ya kamata ya wannan tunanin, ko mace ko namiji ko tsoho ko dattijo ko samari daga cikin muridai ko dattijo daga cikin muridai, ya kamata kowa ya wannan tunanin, ya ba ƙwaƙwalwarsa tunani, kuma ya duba maganganun sufaye na daɗin na zahiri, irin su Junayd ibn Muhammad al-Qawariri, irin su Sahal ibn Abdullah al-Tusturi, wanda yake cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunnah, tafarkin mu da kake gani dinnan hakurin dine yake da Qur'ani da hadisi. Yake man lam yahfaz al-Qur'ana wa lam yaktub al-haditha wa lam yatafaqqaha falaysa minna, yake duk wanda bai bai Qur'ani muhimmanci ba wajen haddace shi da fahimtar ma'anarsa, bai rubuta hadisan manzon Allah ba a gari zuwa gari, yayi fatautin neman hadisi, bai kuma koyi ilimin fiqh ba, yace to baya cikin mu. To yau ina zuwa ya suke ina so ina hadisin manzon Allah, sai dai mutum ya rubuta hujjar mafarki, an yi mafarki da wani, an shiga aljanna, an yi mafarki da wani. Wani yace mani itamada bil manamati bil munamat wa man itamada alal karamati bil karamat, wai duk wanda ya dogara da mafarki mafarki to zai mutu ne da gurace gurace zuciya, guri kuma shi ne zai tabbata. Duk wanda ya dogara da karamomi, wani mai karama wani mai karama, to zai mutu yana barci bai sani bai farka ba, daga barci ya zurce ne bil karamati. Allah fahimtar da mu. Talihan bayi ya kamata a girmama su, a ba su muhimmanci, a yadda da maganganunsu waɗanda ba su sabawa Qur'ani ba, ba su sabawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma duk magana da ta sabawa Qur'ani ko ta sabawa hadisin manzon Allah ta sai a ajiye gefe guda, mai ita a ba shi hakuri. Malaka hakuri ka zauna a nan da Allah. Ya hakuri ka zauna. An fahimta ku? To Allah gane da mu. Wayin ka wallau fa inna ma hum fi shika. Allah ce fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim, ubangiji ta'ala zai wadatar da kai su, wa huwa as-sami'ul 'alim, shi Allah shine as-sami'u madi, sannan kuma shine al-alim masani. Sibghatullah mansub ne ala al-izra, wato iltazimu sibghatullah ko alaiku dunakum sibghatullah, abinda ake nufi da sibghatullah addinin Allah ita ce fitra da Allah ya halitta dan adam kai ko lazinci addinin Allah, amma an sa masa da suna sibgha tunda ana cikin jerin ayoyi da ke mayar da martani ga Yahudu da kuma Kirista. a cikin Yahudanci akwai wani ruwa da mai tsarki ne a wurinsu, idan sun haifi ‘ya’yansu suka yi musu wanka da shi, wai an rina shi kenan akan Yahudanci ba zai bari ba. A Kiristanci akwai ruwa mai tsarki a wajensu, idan mutum ya shiga Kiristanci ko an haifi yaro ƙarami sai an masa wanka da shi, wai an rina shi kenan da shi. To sai Ubangiji ta ce wancan rinin Yahudanci kenan, wancan rinin Kiristanci kenan, amma ayoyin Alkur'ani da hadisai su ne sibghatullah, rinin Allah. Shi za ku nazinta ba wani rini daban wanda ba na Allah ba. Wa man ahsanu min Allah sibgha, wane ne yafi Allah rina zuciyar dan adam ta tashi akan imani da tauhidi da kadanta Allah, shine fitratullah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah dalika ad-din al-qayyim walakin aktharu an-nasi la ya'lamun. Wa man ahsanu min Allah sibgha, wane ne yafi Allah kyautata addini, tsara addini, wa nahnu lahu abidun, lalle mu masu bauta ne a gare shi Allah.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
أم تقولون إن إبراهيم أم شنكو تقولون كنا سوان إن إبراهيم وإسماعيل سواء النبي إبراهيم عليه السلام da annabi Isma'il da Ishaq da Yaqub wal Asbab da jikokin gidan Yaqub kanu hudan aw nasara, sun kasance Yahudawa ne ko sun kasance Kiristanci? Haka kuke faɗa a cikin aqidarku, a cikin addinin ku, haka kuke faɗa shine ma'anar am ta kununa na ke da riya da kinu. Qul kace da su atuhadduna na fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum, shin kuna jayayya da mu ne cikin lamarin Ubangiji? Wa huwa rabbuna alhali, Allah shine Ubangijin mu, Ubangijinku, rabbuna wa rabbukum, wa lana a'maluna, ayyukan mu na gare mu, wa lakum a'malukum, ayyukan ku kuma suna gare ku, wa nahnu lahu mukhlishun, mu kan ga Allah muke tsantsanta bauta, muke yin ikhlas ba tare da mun hada shi da wani ba. Ma'ana in kuna jayayya da mu cikin lamarin Ubangiji, mun ce kun ce, mun faɗa kun faɗa, mun ce namu ne ingantacce kun ce naku, to ku je ku rike naku, mu mu rike namu. Ranar tashin kiyama za a yi hisabi a cikin za a ga su wane ne waɗanda suka dace da daidai mu da ku. Am ta kununa, ko dai mu ce am anan bi ma'ana hal ta kununa, ko mu ce am bi ma'ana bal idrabiyya kenan. Am ta kununa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaq, wato kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq da yaqub da kuma al asbab dan wato jikokin gidan yaqub kanu hudan aw nasara, wai sun kasance yahudawa ko sun kasance kiristoci? Yahudu idan ka tambaye su waɗannan annabawan tun daga annabi Ibrahim zuwa wanda aka zana baya har jikokinsa gaba ɗaya, sun ce ai duk gaba ɗayansu Yahudanci suka yi. Idan ka tambayi Kiristoci, sun ce ai su kuma gaba ɗayansu Kiristanci suka yi, shi ne kanu hudan a wanda samu. Ina ba ta mafaita. Sai Ubangiji Ta'ala ya tambaye su, ya ce ƙul ka ce da su a antum a'lamu am illah, shin ku ne kuke da sani ko Allah? Yanzu ku Yahudawan da muke magana da ku, ko Kiristocin da muke magana da su, wannan ba ana magana da wanda ma Qur'ani ya sauka furanin dare, abinda kuka sani tarihin ku sana iyayenku kaɗai, amma tarihin al'ummomin baya tun daga kan annabi Ibrahim zuwa annabawan da suka biyo bayansa, ba ku rayu da su ballanta na ku gansu. Wane ne ya ba ku tabbacin aqidar da suka yi kenan? amma ubangijin da ya halicce su ya ce musulunci suka yi, ko yahudu kun ce yahudanci suka yi, ko kirista kun ce kiristanci suka yi, a ina kuka samu wannan? A antum a'lamu amillah, ko ne mafi ya sani ko Allah? Ubangiji ta'ala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyriki inna awla an-nas bi ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ubangiji ya ba da fitar annabi Ibrahim bai zama Yahudi ba, bai zama Kirista ba, ya kasance akan addini ne mai kaike, bai kasance cikin masu shirka ba. Waɗannan jama'u guda uku, kafiran Makka a lokacin manzon Allah, cikin Larabawa, Yahudawa da Nasarawa, kowa da awaki annabi Ibrahim da shi ne, kowa da awaki da shi ne, amma da wasu ba su tabbatar da haka ba, sai Allah ya kore cewa baya ciki, ma zane Ibrahim Yahudiyan raddi ne kan Yahudu kina, wala Nasraniya raddi ne kan Kirista, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin, raddi ne kan mutanen Makka. Gaba ɗaya aya ɗaya ta yi raddi kan jama'u guda uku da suka yi dawar annabi Ibrahim nasu, da aka kore dubba nasu mana, sai aka ce to nawa ne ne, kamar mai tambaya ya ce nawa ne ne, sai Allah ce inna aulan nasi bi Ibrahim, cikin mutane wanda suka fi cancanta a danganta su ga annabi Ibrahim, lallazina tabauhu, su ne waɗanda suka bi shi kan aqidarsa a lokacinsa. وهذا النبي دوانا النبي سينوا أنه محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا دوانا سكا إيماني دوانا النبي الله يدقى يا رب قرد مجد كما فتاهم دو من دوانا تباكو لتاريخ أكرنا كيسا أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله باب أم بذالي في أبن قطا ممن كتم شهادة عنده من الله ثمن دوانا يقوي وتشيد أو ننسى من الله شيدة تزو مصر قوجان الله. Wato, ana zargin malaman waɗannan ƙungiyoyi guda biyu, Yahudu da Nasara, sun ɓoye gaskiya da ta zo musu, sun ɗora mabiyansu a kan ƙarya don kawai wani abu na duniya da za su samu, sun ƙi su faɗa musu gaskiya, don in sun faɗi gaskiya cewa lallai a cikin littafinsu akwai siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to mabiyansu za su yi imani, su kuma ba su son a yi imani da su. Shi ne Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, ba mafi zalunci a ban ƙasa saman da wanda ya ɓoye shaidar da ta zo masa daga wajen Ubangiji. Wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun, Ubangiji ta'ala baya gafala dangane da abin da kuke aikatawa. Tilka ummatun qad khalat, wacce al'umma ce da ta riga ta gabata, annabi Ibrahim da waɗanda aka lissafa bayansa, laha ma kasabat, irin abin da suka aikata nasu ne, wa lakum ma kasabtum, ku kuma na yau abin da kuka aikata nasu ne, nasu ba zai amfane ku ba, nasu ba zai cutar da su ba. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikata. Sai Allah ya ce
sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
حديث يا تبت سكن سيد البخاري لو كنت من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر زوى مدينة يا توكي وتنديق ومشاشد تر ينا كلم بيت المقدس ينا ينسلى بيت المقدس وتمثلة القدس واندا ينا أري وتم مدينة قدس سنة أري ودقر المدينة وتو ينا كلم أري وكينا ينا ينسلى amma a cikin duk wannan lokaci manzon Allah yana ta kafayin yana ta fatan ina ma a juyar da shi ya danga kallon wato masallacin Makka yana sallah a matsayin shine alƙiblarsa sallallahu alaihi wasallam. To sai Ubangiji subhanahu wataala ya amsawa annabi wannan fata nasi ya juyar da shi cewa ya danga kallon wato masallacin Ka'aba yana yin sallah a madadin baitul maqdis. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ce a'a, abinda tarihi ya nuna karan fara da ya rinka yin sallah ya rinka kallon Makka ne, masallacin Makka yana yin sallah, daga baya aka juyar da shi baitul maqdis, kafin a zo daga baya kuma aka sake juyar da shi yana kallon masallacin Makka. An fahimta ko? To wannan abu da ya faru na tahawilul qibla shine farkon al-mansukh da aka fara samu, al-hukmul mansukh da aka fara samu cikin tarihin musulunci. Mun karanta ma'anar min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, wato akan shafi hukunci a kawo shi da wani. Yanzu ga hukunci ana kallon baitul maqdis ana sallah, Ubangiji ta'ala zai shafe wannan hukunci a rinka kallon dakin Ka'aba ana sallah. To amma tunda abu ne da zai faru a karan fari, dole zai iya tayar da waɗansu tambayoyi, imma ga mutanen da suke da kyakkyawan niyya wala Allah ko masu mummunan niyya. To sai Ubangiji ta'ala yake faɗakar da annabi kafin faruwar abu, sai ya qulu tufaha'u minan nas, da sannu wawaye daga cikin mutane za su rinka cewa ma wallahu, menene abin da ya juyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an qiblatihim allati kanu alaiha, daga alqibla su wanda da suke kallo suna yin sallah. Kafin su faɗi haka Allah ya sa musu suna wawaye waɗanda duk za su yi wannan tambayar, ma wallahu, me ya juyar da annabi da sahabbai an qiblatihim, daga alqibla su allati kanu alaiha, wanda da suke kanta suke fuskanta ta suna yin sallah. Sai Allah ya ce qul ka fi rasulillahi almasjid wal maghrib, ga Allah mallakar mahudan rana yake, ga Allah mallakar mafadar ta yake, yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, yana tsayar da wanda yaso zuwa ga tafarki madalici. Abin nufi, yayin da kuka kalli can kuka yi sallah da umarnin Allah kuka yi, yanzu kuma da za a dawo da kunan gurin ku kalli nan gurin kuma da umarnin Allah ne. Manzon Allah ba ya da tacewa cikin abinda Allah ya masa umarni sai abinda Allah ya ce masa yi, ba son zuciya yake bi ba, ballantana ya ƙi yin kaza don gudun kar masu kunji kunji su ce kaza, ko don gudun kar masu tsegumi su ce kaza. Don haka Allah maɗaukakin sarki ce qul lillahi al-mashriqu wal maghrib, ka ce da su mahudan rana da mafaɗar ta duk mallakar Allah ne, yahdi man yasha, yana tsayar da wanda ya ga dama, ila siratul mustaqim, zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. To waɗannan as-sufaha, malaman tafsiri sun yi saɓani akan su, waɗansu suka ce cikin ahalin kitab ne za a samu waɗannan sufaha ɗin wanda za su faɗa manzon Allah haka. Wato da su ahalin kitab lokacin da manzon Allah ke kallon baitul maqdis yana sallah, sai suke fatan a tun da har ya rinka kallon alƙiblar mu yana yin sallah, wanda sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadojin da aka shar'anta masa, to wata musulana ma zai dawo addinin mu. Haka suka rika cewa. Ina fata an fahimta. To sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sai ya qulu sufaha'u minan nas, lokacin da aka juyar da shi ya kalli wato ainihin Makka ya rinka yin sallah, sai ya kasance suna zargi. To zargin nan da za su sai Allah ya sa su suna wawaye, sai waɗansu malamai suka ce to kenan abinda ake nufi da wawaye da za su faɗi wannan magana su ne ahlul kitab, ma'ana yahudawa kenan. Waɗansu kuma suka ce mutanen Makka, don su mutanen Makka lokacin da aka ce an dawo da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka kallon ɗakin Ka'aba yana sallah, sai suka rika cewa da sannu da sannu zai dawo ma addinin mu na gargajiya, da ba yana kallon baitul maqdis ba inda annaba suka yi, mun ga ya dawo gida zai dawo. In ba haka ba, mai yadda yadda su suka bar wancan alƙiblar da da suka ce ita ce za su yi, in mun ɗauki wancan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye, in ma mun ɗauki waɗannan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye, amma dai siyakin ayar ya fi nuna cewa ahlul kitab ne ake nufi da ita. Amma faɗinta kuma zai iya shafar dukkan wanda ya shiga cikin irin wannan zargi ga manzo sallallahu alaihi wasallam, sawa'un cikin mutanen Makka ko mutanen wani gari, domin al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, ana lura da faɗin ma'ana da aya take nunawa, ba a iyakance ta akan sababin saukarta ba. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ubangiji ce wa kadhalika ja'alnakum, kamar haka ne muka sanya ku ku zanto ummatan wasata, al-umma adila, domin al-wasatu yana daukan adalci, adalci kuma tsayawa tsakatsakiya, ta yadda baka yi nan baka karkata, baka yi nan baka karkata, baka yi guluwi ba, wuce gona da iri, sannan baka yi tafsiri ba, ka ta kaiwa inda ake bukata. an gane ku, domin idan mutum ya tsaya a ɗaya daga cikin gefa guda biyu bai yi adalci ba, idan ya kasa kaiwa abin da aka ce masa yi ya kasa kaiwa wajen bai yi adalci ba, in ya ƙetare kuma ya wuce wajen nan ma bai adalci ba, tsayawa tsakiya kenan. Waɗansu malamai suka ce a ummatan wasatan ana nufin khiyaran zaɓaɓɓu kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Malamai masana harshe larabci suka ce ai alwasatu zai iya ɗaukan zaɓaɓɓu, zai iya ɗaukan adalai, domin adalin yana tsakatsakiya, kuma dukkan abu tsakiyarsa sai ka samu nan ya fi kyau sama da gefensa. Saka aka siffanta al'ummar manzon sallallahu alaihi wasallam cewa su ne al'umma waɗanda suke wasat. Kuma idan kuka lura da kalmar wasat, muzakkar ne ba dan komai ba, dan saboda ismi ne wanda yake jamit, walijumudihi istawa fihi tadhkir wa ta'anis, saboda kasancewar jamit ne sai kasance ba a yi ta'anis ta. An ba haka ba da aka ce ummatan, da sai a ce wasatan a kawo ta'anis, amma ba ya bukatan haka tunda lafazi ne wanda yake jamit. A takaice dai alwasatu cikin mutane, adalai cikin mutane, ko alwasatu cikin mutane zaɓaɓɓun cikinsu. Humun wasatun yardal anamu bi hukmihim iza nazalat ihdal layali bi mu'zami, wato su ne alwasatu yardal anamu bi hukmihim, in sun yi hukunci sauran mutane sai su karɓa. Wato haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take. Hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri, Allah ya kare da gare shi, manzo Allah ce za a kira annabi nuhu da mutanansa a ranar tashin kiyama. Annabi Nuhu ce labbaika wa sa'adaika ya rab, ubangiji ce hal ballagta, shin ka isar da sakon da aka aiko ka? Yace ya ubangiji da madu, sai ce annabi Muhammad da al'umma su za su yi shaida, fa yashhaduna annahu kad ballaga, sai annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sa duk mu ba da shaida cewa eh annabi Nuhu ya isar. An fahimta ku? Saboda mu muna da tabbas labari ne gaskiya cikin alqur'ani, inna arsalna nuha ila qaumihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Ba wani zarfin zaman ko zarfin makan da annabi Nuhu bai amfani da shi ba. Tsawon wannan lokaci ya rayu a cikin su alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Duk wannan Qur'ani ya riga ya koyar da mu, mun riga mun riki da wannan ne ilimin da muke da shi, da zamu ba da shi da cewa eh annabi Nuhu ya isa. Ilimin ko da zamu kafa hujja da shi wahayi ne na Ubangiji. Waye fa Allah gaskiyar labari ko? Shine wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas, basu ba da sai da kan mutane ranar tashin kiyama kenan. wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, annabi kuma zai zanto mai ba da sai da kan ku, inji Allah madaukakin sarki. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, bamu sanya al-qiblat da za ka kasance a kanta ba, ba mu sa ka baka rinka yin sallah kana fuskantar ta daga baya mu juyar da kai mu dawo da kai Ka'aba, illa lina'lama, sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasula, waye zai wa annabi biyayya, min man yanqalibu 'ala 'aqibayhi, daga wanda zai juya akan diddigin sai kiwa annabi biyayya. Saboda lokacin da abin ya faru, waɗansu rinda suka yi suka ce in gaske ne yana da tabbas annabi ne, dan me yiwu ce a kallana yau, kuma yazo ce a kallana mu a kalluri ɗaya mana, sai suka yarda suka kasa yin ihtimali. Waɗansu kuma lokacin suka ƙara imani irin su sayyidina Abubakar Siddiq, lokacin suka ƙara samun yaqin, kaga shine illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi, lina'lama da Ubangiji ta'ala ce ba wai a lokacin nan ne Allah zai sani ba. Malamai suka ce ilimi iri biyu ne, akwai ilimin sabit, ilimi gabatacce wanda Ubangiji ta'ala ya san duk abin da zai faru a duniya kaman faruwarsa, akwai ilmun hadith, ilimi wanda yake Allah zai bayyana da shi, ma'ana ibrazuhu linnas. Wannan ilimin na biyu ko wallazi yatarattabu alaihi aljazaa wal iqab, akan sa ne sakamako yake girwa, ba kan ilimi wanda yake sabit ba. Ina fata an fahimta, ma'ana sai in mutum yayi abin ne sai kuma sakamako ya biyo baya, amma tun kafin yayi ba Allah ya san zai ba, to ai da tun kafin yayi sai a kama shi da uquba tun da an san zai, a'a sai a bari sai yayi sannan a kama shi, dan shine abin da ya dace da adalcin Ubangiji. shine illa dina law man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala atbay wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa in suka ce mukhaffafatun min al-thaqila afalan zantan inna ismu inna din kuma damiri ne an hazzafe shi ana kaddara shi wa innahu yadda kissar take ko yadda labarin yake yadda sha'ani yake kanat anan gurin fi'il madi sai zanto ismu kana din mahzuf an gane ko ismu kana din shine at-tawliyah lalle juyar da mutane daga baitul maqdis zuwa ka'aba kanat al'amari ne da ya kasance la kabiratan abu ne mai kirma mai nauyi laraba sukan ce kabura hadha fi qalbi da dukkan abin da ya zama mai tsanani a gare ka wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis samai fata'tihum bi aya wa law sha'a Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin wa in kanat la kabiratan wato aslan dai kaga kanat anan gurin ismu kana din kaddara shi zakai an hazafe shi kabiratan shine kabaru kana din lamun din shi da gurin ta zama lamun muzahalaka ke me titi lamun muzahalaka ya kamata ta zo a farkon zance ga kuma inna ta zo a farkon zance inda ta fice karfi sai ta tura ta a madadin ta shiga cikin ismu inna sai ta tafi can gurin cikin kabaru inna ina ba ta mun fahimta zuhuli karfi lamun muzahalaka وإن كانت لكبيرة إلا على الذين أهدى الله للي يداد الأمر جوية الكبلة إنن أبني منوي أجتن ذكاكا سيفا قول أن الله يسير يدوش وقال أن الله يسير يدوش بذاس جنوين أبنبا وما كان الله ليضيء إيمانكم دقي الله بايا نفي متوزل في إيمانه مئك نفي دقي الله بايا نفي متوزل في إيمانه وقال سيدي سكي سنبايا سكي سيدي ذاك منا كلم بيت المقدس منا صلى أنجو أنجو يمين زمنا كلم كأبا kafin a zo a juya a kalli Ka'aba waɗansu sun riga sun mutu a tarihi ana ta kallon baitul maqdis da su ana sallah yanzu kuma ya tabbata cewa dukkan wanda ya sallah in zai kalli baitul maqdis bayan saukar wannan ayar sallarsa ba ta yi ba to yaya hukuncin waɗanda suka mutu kafin a juya a ringa kallon Ka'aba ana sallah Allah zai karɓi sallarsu ko ba zai karɓa ba shine Allah cewa ma kana Allahu liyudhi'a imanan ubangiji baya nufin ya tozarta imanin abinda ake nufi da iman ana nufin sallah ina fata mun fahimta Allah baya nufin ya tozarta sallarku zai ba da lada a kai ba da umarnin sa ba da kuma kallin sa yanzu kuma da umarnin sa aka kalli nan gurin duk zai bayar da lada akan dukan guda biyu wato shi ne Imam al-Bukhari yayi babi da yake cewa salatukum imanukum sallah ya halatta a sa mata suna imani dan Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum yana nufin wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum allati sallaitumuha mustaqbili baitul maqdis lokacin da kuke kallon baitul maqdis ba za a tozarta wannan sallah ba akwai ladan auren Allah kuma wannan na nuna cewa ashe ayyuka suna cikin musammal iman ka san a aqida ta ahlus sunna wal jamaa da sallah da azumi da zakka da aikin haji da salatin annabi da sadaka da hailala da istighfari duk bangalori ne na imani ina fata an fahimta duk da imani ya tabbata a cikin zuciya amma cikarsa da cikar waɗannan ne ragowarsa da ragowar waɗannan ne in waɗannan suka ragu imani zai ragu yazidu wa yanqus yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi amma a wurin waɗansu ɗan bid'a kuwa imani sai un jamit ghayr qabil lil ziyadati wa lil nuqsan dan haka ba ta shigar da ayyuka cikin musammal imani amma da nassin alqur'ani gashi sallah bangare ce daga cikin bangalorin ayyuka amma an sa mata suna imani للدلاله على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وتو ايكه سنه cikin sunan imani inna allaha bin nas la raufur rahim lalle ubangiji ta'ala la raufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai bin nas game da mutane a wata qira'a la raufur rahim la raufur rahim wato ba tare da wawun abayat al-hamza ba ita ma qira'a ce mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
وَبَنْجِجِ تَعَالَى يَتَي تَبْنَرَا تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ حَقِيقَ مُنْكَ جُوْيَا وَرْكُسْكَرْكَ أَسَمَا kana daga kai kana mai fata kana mai nema daga wajen ubangijinka ya juyar da kai ka daina kallon baitul maqdis ka rinka kallon ka'aba kana sallah mun ga hakan da kake yi bis sama'i a sama fa lan walliyannaka qiblatan tardaha lalle za mu juyar da kai zuwa ga alqiblat da zaka yadda da ita shine ka rinka kallon ka'aba din dan haka fa walli wajhaka shatr al masjid al haram juyar da fuskarka shatr al masjid al haram الشطر yana daukar ma'anan saitin abu yana daukar ma'anar inda abun yake ko da ba kan saiti ba sai zanto nahiyatul masjidil haram juyar da fuskar ka jiha bangare sashin da almasjidil haram ne ina ba dan fahimta to anan gurin idan muka dauka cewa shatrul masjidil haram yana nufin fuskantar inda ainul ka'aba yake to zai zama kuskuren fahimta kenan Ubangiji ta'ala bai wajibta mana ba fuskantar hakikalin ɗakin Ka'aba sai ga wanda ya je can ga shiga ɗakin amma mutumin da yake nesa da ɗakin sai dai ya kalli wajen da ɗakin yake kila idan da za a sa wani ma'auni daga inda ka tsaya a auna za a samu cewa ka karkacewa Ka'aba din ko damanta ko hagudinta amma dai wajen da take kalla wannan shine wajibinka lokacin da kai nisa da ɗakin Ka'aba amma cewa saitin ta zaka kalla ba zai yiwu ba domin duk wanda ta zuwa aikin hajji shin kunan ko umara sai ya tambaye cewa dakin Ka'aba ya kai girman wannan masallaci bai kai ba ya kai rabin wannan masallaci bai kai rabin wannan masallaci ba a ce in ana nufin kallon saitin dakin Ka'aba daga nan masallaci idan muka yi sahutun daga dama zuwa ga hagu kuma kowa ana buƙatar kallon saitin dakin Ka'aba nawa ne daga cikin mu za su iya samun dacewa da saitinsa daidai wa daida tun da fadin sahun masallacin ya fi girman ɗakin Ka'aba kaga dole ba duka mu ne za mu dace da shi to idan ka ce kuma lalle saitin ake bukata a kalla sannan sallah ta inganta ka rusa sallan mutane da yawa kenan ina ba za mu fahimta sannan ga wannan masallacin ana ila da ka ƙara yadda kudu da masallacin na akwai wani kudu da shi akwai wani nan ma haka dole dai waɗansu dai ba yadda za a yi su iya kallon ɗakin Ka'aba sai dai ka kalli wajen da ɗakin Ka'aba yake to shine abin da aka wajabta maka shine ma'anar fa wallahi waje haka shatr al-masjid al-haram da wannan gabar ne waɗansu malamai na fiqh suka ce kenan lokacin da mutum yake sallah zai kalli al-qibla ne haka inda al-qibla take ba zai sanda kansa ina fata an fahimta saboda suka ce Allah ce da manzon Allah fa walli wajhaka juyar da fuskarka shatr al-masjid al-haram suka ce idan ka sarda kanka haka ka kauce wa walli wajhaka ina fata an fahimta gashi ko ya tabbata cikin hadisi lokacin da manzon Allah ke cikin sallah ina yake kallo in yana tsaye yana kallon mawdi'u sujudi inda zai tsora goshinsa ina fata an fahimta da haka wannan istinbadi da waɗancan malamai suka yi tunda ya cikar da hadisin manzon Allah dole sai a dawo kan hadisin manzon Allah lokacin da kake kallon alqibla din idan ka yana kallon kasa ba wai ka zuba alqibla din ido ba tunda baka iya hango ɗakin amma su sai suka fahimci ka zura idan ka saiti ko da baka hango ɗakin Ka'aba din kallo wajen da idan ka kar idan ka yi kallon kasa an fahimta ko to waɗansu malamai sun zafa faka wannan kwarai da gaskiya amma na taɓa halartar wani darasi na Sheikh Muhammad Atiyah Salim Allah ya ji kansa da gafara malami na dan malikiya shi ma yana karantarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ke Madina yace ai zaka iya hada biyan sai ka kalli alƙibla haka ka zura ido amma idan sai ka haka wannan takallubi ne ai zaka sha wahala kai kawai yadda manzo Allah ya ka huta Allah ya ji kansa da gafara فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ دُكْ إِنَّ كُوَ كَسَنْتِي فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ كُجُوهُ دَفُسْكُوتُنْكُ شَطْرَهُ وَجَنْ دَتَاكِنْ يَكِي وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَلَّي وَدَنْ دَأَكَ بِيمَ لِلْتَافِي أَدَا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ سُنَا دَمَسَنْ يَتَكَكِّيَا سِوَا وَنَّ شِينَ غَسْكِيَا دَغَ وَجَنْ أُبَنْجِيدُنْكُ أَمَّا سِكَ قُوَيَ دَغَنْ غَنْ سِكَ فَدَا سِكَ أَدَاوَا دَ أَبِنْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَبَنْجِدِي بَيْزَنْتُ مَيْغَفَلَا بَا دَنْغَدَ دَ أَبِنْ سِكَ أَيْكَتَا حَدِيثِي يَتَبَتَّ سِكَ سَيِّرِ الْبُخَارِي دَ مُسْلِمٍ daga Bara ibn Azib Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ce ya kalli al-qibla ya dawo ya ci gaba da kallon Baitul Maqdis ya wato dakin Ka'aba ya dinga kallon Baitul Maqdis akwai waɗansu mutane a waɗansu masallatai da basu sani ba basu san wannan aya ta sauka ba waɗansu sai sallar isha'i waɗansu sai a sallar asubahi aka je aka gansu suna sallah suna kallon Baitul Maqdis basu san ba a jiya an saukar da aya cewa a'a yanzu Ka'aba za a kalla a yi sallah suna cikin kallon Baitul Maqdis suna sallah da mai wucewa ya zo ya gansu a wannan hali zai ce ku bayin Allah jiya an saukar da aya an daina kallon Baitul Maqdis yanzu Ka'aba ake kallo a yi sallah da haka ku juya ku kalli Ka'aba sun sallaci wata sallar suna kallon Baitul Maqdis nan take sai suka juya suka ci gaba da kallon Ka'aba da sahabbai sun fahimci fikihin mas'alar kenan dan haka a yanzu idan na zo gari ban san al-qibla ba ina neman gabas ban san inda take ba sai na kalli arewa nake sallah sai wani ya zo ya ganni yace bawan Allah arewa kake kalla juya ka kalli gabas to bai sai na yanke sallah ta ba na sake wata ikama a'a kawai sai in juya in ci gaba in karasa sauran haka sallah ta take ina ba nan mutane dan waɗannan sahabban sun sallaci wani bangare da sallar su suna kallon Baitul Maqdis daga baya aka sanar da su kawai sai suka juya kawai suka karasa suna kallon ɗakin Ka'aba ko ba su rama sallar su ta baya ba ko ba su yanke sun faru wata sabuwa ba ko ba su rama rakawoyin da suka yi suna kallon can ba ina fatan kun fahimci bikin matsala Ubangiji da Allah ta'ala Allahu ghafilun amma ya'muru sai aya
wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِنَّ ذَاكَ زُوَ أَهْلِ الْكِتَابِ بِكُلِّ آيَةٍ دَكُوتِ إِلَنْ آيَا بَاتَ بِأُكِبْلَ تَكْبَابِ يَنْدَ ذَاءَيِ وَتُعَيْنِ سِنْسُ بَعْلِ كِبْلَكَ na ana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare sai zai lallace su kare tsammanin ma wai yahudu za su dawo su zo su bi shi kan abin da ya zo da shi inda za ka kawo musu kowace irin aya akan ka gamsar da su su ba alƙiblarka ba za su bi ba wa ma anta bitabi'in qiblatak saboda haka kai ma kuma ba za ka ba alƙiblar su ba wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatak ba ai su ma tsakanin su wani ba ya ban alƙiblar wani ahlul kitab shine wa anta wallahu fa inna ma hum fi shakka kaga su ma tsakanin su wani ba ya ban wani ولئن اتبعت اهواءهم ان هر ذاك بسوي سوي زكاتنسو من بعد ما جاءك من العلم باين ابن دي زو مكن علمي انك اذا لمن الظالمين تو لالي كاي ا wannan lokacin ka zaman to cikin azalimi الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم wadanda muka bai littafi cikin ahlul kitab sun san manzon Allah da siffofin sa kamar yadda suka san iyayen su cikin su wa inna fariqan minhum lalle wani bangare na cikin su la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun suna koyi gaskiya ne da ganganci bayan ku sun san cewa gaskiya ce sai Allah
al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin wa li kullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
ولكل وجهة الحق لربك وتقتكيا سوككيا تدقونه بنجدنك فلا تكونن من الممترين كركة تنتيجك ما سشكك الله يسمى منزل سبزي شكك أما أنا فدي حق دومن سورا تجيكم متعين خطاب للنبي لكن المراد به امته duk da magana an fuskantar da ita zuwa ga annabi amma ɗaiɗaikun mutanensa ake nufi da wannan magana don su ne zai iya yiwuwa su yi shakka dangane da abin da ya zo daga wajen Allah na gaskiya wali kullum mujahadun huwa muwalliha kowace al'umma tana da alƙiblarta ko kuma wali kullum ga kowace al'umma wujha inda take fuskanta inda aka shar'anta mata ta kalla huwa muwalliha Allah ne ya fuskantar da ita ta kalla wannan wajen irin yadda ya fuskantar da waɗansu suka kalli baitul maqdis suka yi sallah yanzu ku kuma Allah ne ya fuskantar da ku kuka kalli wurin a farkon musulunci sannan ya fuskantar da ku ku kalli Ka'aba kuma a farkon a yanzu kuma daga ƙarshe dan haka fastakul khairat ku yi rigingeniya wajen ayyuka na alkhairi wato wajen zartar da abin da Allah ya saukar na wahayi akan ku aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a a duk inda kuke ubangiji ta'ala zai kawo ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowane irin abu abinda muka fada ya zama daidai Allah shi ba malada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana daidai.